sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a 24 ga watan Yuni shekara ta 2022. Da fatar an waye gari lafiya. Aljeri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Babanne da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Babanne da kanin labarai.
Masu saurare, Turai ta kada kuri'a da gagarumin rinjayar jiya Alhamis nan bayo kasar Ukraine da take fama da yaki damar zama yar takara. A jiya Alhamis ne kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa dokar jihar New York da ta takaita wasu ɗaiɗaikun mutane ɗaukar bindiga a wajen gidajensu ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar. Dan gudun hijira a yankin afar na arewacin kasar Habasha na barin wasu sansanoni saboda rashin abinci da matsuguni.
Kanan labaran kenan. An gurfanar da waɗansu sojoji 29 gaban kotun soji ta musamman da ke zama a Maiduguri bisa zargin aikata laifuka daban-daban yayin gudanar da aikin soji da babban komandan rundunar ya bayyana cewa
abin da ya kamata ne in ba haka ba kaida shine ke rike soja. In babu kaida dan mun zama aikin banza.
Muna kuma da rahoto kan sake filla kan wani dan majalisa da masu garkuwa suka yi a jiha Anambra bayan karɓar kuɗin fansa. Sai kuma shirin manuniya da yau ya haska fitila kan jinkirin fitar da ƴan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyun APC da NNPP da kuma siyasar ɓangaranci da addini a Najeriya. Amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Babanne. Majalisar Tarayyar Turai ta kada kuri'a da gagarumin rinjaye jiya Alhamis dan baiwa ƙasar Ukraine da take fama da yaki damar zama yar takara, inda ya rage mata mataki ɗaya domin ƙawayenta na yammaci da ke bata makamai masu tarin yawa dan taimaka mata wajen yaki da mamayar da Rasha ta yi na tsawon watanni huɗu. Kuri'a ta goyon bayan Ukraine ta kasance 529 da kuma 45 da basu goyi baya ba, yayin da 14 suka ƙaurace. Majalisar Turai ɗin kuma ta amince da takarar ƙasashen Georgia da Moldova na shiga EU. Kuri'ar ta zo ne a daidai lokacin da Amurka ta ce za ta tura ƙarin dala miliyan 450 na taimakon soji zuwa Ukraine, ciki har da na'urorin roka masu cin matsakaicin zango, ƙari akan tallafin dala biliyan 1 da ta sanar a makon da ya gabata. Shugaban Majalisar Dokokin Ukraine Ruslan Stepanchuk ya gode wa 'yan Majalisar Turai bisa goyon bayan da suka bayar a wani saƙon Facebook da ya wallafa, yana mai cewa Ukraine ƙasa ce ta EU, kuma muna fafutukan neman wannan haƙƙi ba kawai a fagen daga ba har ma da a fagen shari'a, domin ƙasashen uku su shiga cikin ƙungiyar EU mai membobi 27 za a buƙaci su aiwatar da wasu sauye-sauye na siyasa da tattalin arziki. Jiya Alhamis, kwamitin majalisa da ke binciken tarzoman 2021 a zauren Majalisar Dokokin Amurka ya saurari bahasin cewa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya ingiza wasu jami'an ma'aikatar shari'a don su binciki zarge-zargen maguɗin zaɓe, duk da cewa an ba shi tabbacin cewa babu wasu kurakurai da za su iya sauya shan kai a sake zaɓensa. Kwamitin ya mayar da hankali ne kan tambayoyinsa ga ƙoƙarin da Jeffrey Clark, tsohon mataimakin Attorney General, kwararre kan harkokin shari'ar muhalli ya yi na a naɗa shi Attorney General a watan ƙarshe na gwamnatin Trump, domin ya ci gaba da ikirarin da ake yaɗawa na cewa an yi wa Trump maguɗi a wa'adin shekaru 4. Clark ya sha matsa wasu jami'an ma'aikatar shari'a da su binciki zargin maguɗin zaɓe, tare da matsa wasu jihohi lamba don sauya tabbatar da sakamakon zaɓensu, da ke nuna cewa ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ya doke Trump. Sai dai yayin da Clark ke ta kamun kafa wajen Trump, ya naɗa shi a matsayin shugaban ma'aikatar shari'a. Manyan jami'an ma'aikatar sun faɗa wa Trump cewa Clark bai cancanci ya jagoranci ma'aikatar ba. A cewar Adam Kizinga, ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Republican biyu na Majalisar Wakilai a kwamitin binciken. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna juyayi ga al'ummar ƙasar Afghanistan jiya Alhamis sakamakon mummunar girgizar ƙasa, yayin da ya ci gaba da matsawa mahukuntan Taliban lamba da su janye takunkumin da aka sanya wa mata da kuma tabbatar da zaman lafiya a ƙasar. Jakadan Albania Ferit Hoxha ya shaida wa manema labarai a madadin wakilai 9 daga cikin 15 na kwamitin cewa muna kira ga Taliban da su gaggauta sauya manufofi da ayyuka da halin yanzu ke tauye yancin dan adam da yancin mata da ƴan mata a Afghanistan wanda ke ci gaba da ta'azzarar rikicin jin kai tattalin arziki yancin dan adam da zamantakewa tare da lalata manufar daurewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a Afghanistan a ranar 23 ga watan Maris ya gabata hukumomin Taliban sun ba da sanarwar ci gaba da rufe makarantun sakandare na ƴan mata Majalisar Dinkin Duniya ta ce kimanin ƴan mata miliyan 1.1 ne abin ya shafa shugaban hukumar jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ya jaddada wa mambobin kwamitin cewa ba wata ƙasa a duniya da gwamnati ta haramta wa ƴan mata shiga makarantar sakandare
To kada ai nisa nan gaba kadan Muhammad zai saki shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar hotunan namu a jihar Borno Nigeria inda aka kaddamar da wata kotun soji ta musamman domin shari'anta sojoji da ake tuhuma da aikata laifuka daban-daban yayin gudanar da aikin su kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya aika mana
It is my privilege to declare that today, Thursday, 2022, the special court martial is hereby inaugurated. I wish you all free and fair proceedings. Thank you and good luck.
Commander Rundunar Sojan Nigeria da ke shi a arewa maso gabacin Nigeria kenan na operation haɗin kai, Major General Christopher Musa, ke kaddama da wata kotun soja na musamman na yi ma wasu sojoji shari'a. Major General Musa ya ce an da ya kafa wannan kotun ne don saboda yiwa sojojin da suka aikata laifuka daban-daban shari'a, to kuma za su zargance wannan kotu da ake kira military. Tribunal wanda ya kafa irin wannan kotun ne a shekaru biyu da suka gabata a baya wanda aka yi wa sojojin Najeriya shari'a daban-daban da kuma wasu suka fuskanci daurin rai da rai wasu kuma suka fuskanci shekaru a gidan yari yayin da wasu daga cikin su aka raba su da kakin su yayin da ake duba shari'o'in sauran an dai kawo sojoji guda 29 dukkanin su sanye da kayan sarki da kuma anko a gafafun su yayin da Major General Christopher Musa ke kaddamar da wannan kotun na musamman
shekara da ya wuce mun inaugurating court martial hukum General Court Martial 1 a nan Maiduguri da Special Court Martial 1 da Special General Court Martial 2 a Damatu to duk sun zauna sun gama suka aiko da abubun da aka finding out daga cases din to yanzu mu daga nan mun zauna mun sake aikawa zuwa Army Headquarters to yanzu Army Headquarters for sojoji wanda zai confirming tabbatar cewa punishment da aka ba yayi daidai shine Chief of Army Staff for officers officers shine sai Army Council za su zauna sannan su duba cases din sannan ai approving in ai approving sai a tura muna dem sai kuma nan za a implement to haka
kamar wannan mutane yau na ke tuhuma da wannan laifi na wanda aka gabatar da su yau
na farko din da ya gama mutane 227 suka yi
aka daidai kamar kana maganan a samu adalci a samu adalci me kake nufi da haka
dama ka san abu ya faru dole za a bincika kuma za a kawo kuma kowa in an tume ka da wani yin wani abu za ka kawo lawyer don ba abinda ana so ai kawai a ce an rufe maka baki an ce kai offense ba kuma ai punish din ka a'a za a baka zato yanda kai ma za ka zauna lawyer ka zai zo ya defend din ka a zo ai magana kowa ya gani to ga kowa ya tabbatar cewa eh daidai an wannan laifi kuma ga punishment da yake mata a baya
to general wannan ya faru ne lokacin da suke kokarin kare mutaban kasar nan wannan sojojin Najeriya kamar ba gani za ku kare musu karfin guya game da irin wannan kuguci da za ku doka kansu
to kaga abinda aikin soja kowa zai shiga za a koya maka abinda aka bukata kai kowa ya sani kowa in ya je wani laifi ya san cewa ga laifin da yayi kuma ga punishment na laifin nan so ba wai za a yi ba kawai mutum bai sani ba so shi yasa muke kuma mu tabbatar da wannan soja kowa zai san abun cewa ana yi kan kai dani to abin da muke yi kenan mu ma kamar yanda na ga muku ni ban jin dadi in ga cewa soja na ko officer din na yana facing court martial amma abin da ya kamata ne in ba haka ba kaida shine ke rike soja in babu kaida dan mun zama aikin banza so abin kenan
an dai so mu zama wannan kotu inda za a duba shiroyin da ake tuhuman waɗannan sojoji da shi karkashin shugabancin brigadier general Hamza Gambo wanda ake cewa president of the court wanda shi zai gabatar da wannan shari'a Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida baban Yakubu har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad ya sake shigowa da ƙarin labarai.
A jiya Alhamis ne kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa dokar jihar New York da ta takaita wasu ɗaiɗaikun mutane ɗaukan bindiga a wajen gidajensu ya saɓa kundin tsarin mulkin ƙasar. wannan ra'ayi dai zai haifar da ruguza wasu dokokin jihohi iri-iri da kuma dasa wani tushe game da kalubalen da wasu dokoki da suke kula da mallakar bindigogi a fadin kasar. A cikin kuncin da ta yanke tsakanin New York State Rifle and Pistol Association da Brune, kotun ta ce bukatar New York na cewa minimin izinin daukar bindiga a bainar jama'a ya nuna dalilin da yasa ya saba wa incin rike makamai karkashin doka ta biyu na kundin tsarin mulkin Amurka. Kotun ta gano cewa ta hanyar sanya wani gwaji na zahiri wanda dan kasa mai bin doka da oda ya kamata yi domin samun damar mallakar makami, ita ma New York ta karya doka ta 14 wacce ta hana jihohi amincewa da dokoki da suka tauye ikon Amurka na yin amfani da ƴancinsu na kundin tsarin mulki. Yan gudun hijira a yankin Afar na arewacin kasar Habasha na barin wasu sansanoni saboda rashin abinci da matsuguni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa komawa ba zai kare su da komai ba, kana ta yi kira na ƙarin taimakon ƙasa da ƙasa. Jami'an yankin Afar sun ce wannan sansani da ke Dubti arewacin Habasha yana ɗauke da ƴan gudun hijira kusan 30,000. An tilastawa da yawa barin gidajensu saboda faɗan da ake gwabzawa tsakanin dakarun yankin na Tigray da sojojin tarayya da ƙawayensu. Wasu kuma sun tsere daga farin da ba taɓa gani ba da yi sanadiyar mutuwar miliyoyin dabbobi tare da barin miliyoyin 'yan Habasha na fuskantar yunwa.
A gaida Muhammad Tafis Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu rufe taskar hotonin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda ake ci gaba da fama da masu garkuwa da jama'a da neman kuɗin fansa. Inda a karo na biyu a yankin Anambra aka yi garkuwa da dan majalisa aka kuma fille kanshi bayan karɓar kuɗin fansa, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana.
Wayanne dai sun nuna cewa an cinci gawar Mr. Nansal Achiku mai lalurar na kasa a bayan da wasu ƴan bindiga sun yi garkuwa da shi kuma ƴan uwansa suka biya kuɗin fansa. Rundunar ƴan sandan jihar ta Anambra ta tabbatar da faruwar lamarin. CSP Geoffrey Obunia shine mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar ta Anambra.
There is an operation going on to arrest the people that did that.
Yana cewa ne rundunar ƴan sandan jihar Anambra a tsaye take yayin da ta samu wannan mummunan labarin, kuma yanzu haka muna gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa tare da dukkanin jami'an tsaro dake jihar ta Anambra domin dai ganin mun kamo waɗanda suka aikata wannan mummunan laifi. Wannan dai shine karo na hudu da mahara suka cire kan ƴan siyasa da jami'an tsaro a yankin na kudu maso gabashin Najeriya, wanda kuma ake zargin haramtacciyar kungiyar nan ta IPOC da aikatawa. Tuni dai masu sharhi akan harkokin tsaro na ci gaba da bayyana shakkunsu dangane da batun tsaro a Najeriya. Dr. Bala Sale Dawakin Tofa na jami'ar Bayero dake Kano kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum yace
abin takeicin shine ita gwamnati ba ta so ta yarda cewa ta gaza a wajen harkar tsaron nan, amma harkar tsaro a kasar a halin yanzu ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ko doshin suka fito sai su ce an suna kokarin su, wanda suke gindin gwamnati ba za su faɗa mata gaskiya ba, su wanda suke kan gwamnatin nan ba sa so su sauka. Halin la ilaha illa illa ta kawa suke ciki ba su sani ba, su kusan ma nan gaba in ba Allah ne ya kiyaye ba to a gaskiya rudanin za a shiga kasar nan jirgina da yawa.
Idan ba manta ba dai, ko a watan Mayun wannan shekara da muke ciki ta 2022 sai da wasu mahara suka sace tare kuma da cire kan wani dan majalisa Honorable Okechiko Okoya tare kuma da kisan wani jami'in soji Musa Audu da amaryarsa da ke kokarin zuwa jihar Imo domin gudanar da aure. Haka kuma an yi kashin gilla ga wata mata mai suna Harira da ƴaƴanta hudu da basu ji ba basu gani ba a jihar ta Anambra. Kashe-kashen gilla dai a yankin na kudu maso gabashin Najeriya, inda kabilar Raibu take, ya sake daukar sabon salo. yayin da ƙasar ta Najeriya ke fuskantar babban zabe na shekara ta 2023. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To gaida Lamido, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Ashe dai didda damban dambarwar dawo da Bashir Sharif Matinan da ya cafke kujerar sanata Amalawa ga umfada gwanin jam'iyyar APC, har yanzu akwai sauran dambarwa.
Ita jam'iyya mun sanar da ita cewa Bashir Matinan bai janye takara ba, amma duk da haka kuma ta canza sunansa, ta kawo sunan wani Ahmad Law. Saboda haka za mu je gaban alkali ya tabbatar mana da takarar mu.
Sai dai kuma shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya ya gargadi Bashir Matinan cewa ya bi hankali don jam'iyyar APC ta lura ya fara zaki. Iwa
sifa barawo maka ya kama shi ne kama ka masina ya hatara kawo yanzu ya hatara magana shi a fara ne mai yawa
shi kuwa shugaban jam'iyyar NNPP mai kayan marmari a tarayyar Najeriya tabbatarwa da duniya yake cewa zaben zakulo dan takarar mataimakin shugaban kasa wani abu ne da dole sai an jajirce wajen ganin an zabo wanda zai iya tsayawa
zaben mataimakin shugaban kasa ba abun wasa bane saboda haka duk abin da ya kamata ana kuma shi kansa shi ne Rabi Musa Kwankwaso ba abu yanka bane ya so siyasar Najeriya nan
game da maganar makalkala bambance a gangamin yakin neman zaben jam'iyyar tarayyar Najeriya kuwa Dr. Hakim Baba mu ne ce dama dai hali ne na ƴan siyasar da duk lokacin zabe kawunan talakawa suke gwarawa
ƴan siyasar nan fa an tashi Najeriya banda tare suke yi a majalisa tare suke bannan su shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da ministocin su tare suke bannan su ba wani magana addini a ciki
wadannan fa so mun tabo muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da muryar Amurka ce ke shiryawa. Shiri na 71 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da alƙaluma ke nuna cewa kullun kwanan duniya masu sauraron sa ne ke ƙara yawa. Me yiwa yawan kuma amma na yawan yada maganar takarar masajjan tarayyar Najeriya ta sanata Amalawa da aka ce Bashir Sharif Matina ya ce ba zai amince ba ce take ta ƙara kawo damban dambarwa. Domin kuwa mai magana da yawun Bashir Matinan Honorable Usaini Isa ya ce kotu za su garzaya domin suna da gurin fakewa.
Shi dai Honorable Bashir Sharif Matina bai cika wannan takarda da kike magana ba, wato takardan da ake bukatan kowane dan takara ya sa hannu da zai nuna lalle zai janye takara idan aka tilasta shi. Dalilin kuma da bai sa mata hannu ba saboda ba ta cikin tsarin doka, sannan ita kanta jami'a din bata ce dole sai ka cika ta ba. Yanzu dai muna shirye-shiryen kaiwa ƙara kotu. Dalili kuma shine ita jami'a mun sanar da ita cewa Bashir Matinan bai janye takara ba, amma duk da haka kuma ta canza sunansa, ta kawo sunan wani Ahmad Law. Saboda haka babu abin da ya rage wa Bashir Matinan kamar ya kai kara kotu, domin in kika duba kundi na tsarin dokar kasar nan musamman wanda aka sa masa hannu na kwanan nan a shafi na 33 ya nuna cewa babu yanda za a yi ka canza sunan dan takara matukar ba mutuwa yayi ba, kuma ba rubutawa yace ya janye ba. Saboda haka za mu je gaban alkali ya tabbatar mana da takarar mu, kuma insha Allah muna tunanin za a mana adalci.
Sai dai kuma tuni shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya sanata Abla Adamu ya ja kunnan Bashir Matinan da yace ba hankali domin jam'iyyar talakanci ya fara zakalkalewa. Yana mai cewa a matsayin shi na shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya dole ya ga Bashir Matinan ya ba hankali, idan ko baka ba to garin shi kawai zai ta jikawa.
Sifa barawo maka ya kama shi ne kama ka masina ya hatara kawo yanzu ya hatara magana shi ya fara ne mai yawa saboda ka riya mun ciki nan. Amma ni a magana ce mun na san ba mun doka da jami'a ta takarya. Yes, ana cewa ai Ahmad Lawan ya yi wurin convention, amma ko doka da ce idan ka shiga wani takara ba shiga wani ba wani doka wani muka kira. Bas zancen an fita dan takara ba ƙarya bane ba, babu da ce take da fita shi kanka za a dora kawo mataimaki in ma da shi ban kai nan wurin ba to me damuwanka domin muna jam'iyya da ke mulki ai in kana da hankali za ka san cewa mu ne kuma ke da matsala domin mu ake kallo kowa mu ke kallo na san duka za mu yi mu abin da ke zai fitar da mu so an zance ai kai ga yau ba ce ga mutum ya tsanda kan ba ba kafawa bane iyawan ne don mu daddale sosai shi mai kallon dambe bai san dambe ba dan shi kullun a ganin ci ne shin da kike nan kuma ba shi ba zai ci mishi ba saboda haka ko da ke kallo daga nesa ko na ganin abin araha muke sai da rigan siyasa muke samu muke ji muke samu muke dani
tun bayan da hukumar zaben tarayyar Najeriya ta ce doka bata san wata magana ta mai rukun kujerar dan takarar mataimakin shugaban kasa ba wasu ƴan kasa ke cewa to wasu jam'iyyun kasan nan kuma kenan sun kira wa kansu ruwa sai dai kuma duk da haka shugaban sabuwar jam'iyyar NNPP mai alaman kayan marmari Professor Ahmad Alkali ya ce a ga yau dukkanin ƴan Najeriya cewa maganar za ban zakulo dan takarar mataimakin shugaban kasa dole ne sai an yi kokarin kwakulo kwararre saboda haka babu wata maganar gazawa
zabin mataimakin shugaban kasa ba abun wasa bane duk saboda abu ana maganan tafiyar da kasa ce inta Najeriya wanda in ka hada ta da sauran kasashen Afirka gaba daya ba kasa mai kama da ita saboda haka dole ne wai kafin ka dauki mutum ka ce zo mu tafi sai ka bincika shi kaga abokin zama ne kuma matukuna ya fahimci ma kai ma inda kasa gaba jam'iyyar ka ta sa gaba yana kishin Najeriya kamar da kishin Najeriya ni kuma zai iya zama aiki ya jajice wannan fa ba abu karami bane ba wanda zaka yi shi kamar wasa bane saboda haka shi yasa mu muke gani wanda suke rawun jiki suna gaggado ka tuncini sun yi kuma har yanzu sun fara kuka ma abin da suka yi din bisa ga irin kurakurin da aka yi na baya to gaskiya sai an yi tsanaki kuma muna kan hanya muna bin dokokin da kunnin tsarin mulki ta tsada da kunnin dokokin zabe da ta tsada da kuma ainihin da ainihin ta abubuwan da ta zanje na gaba daya ba abin da muke tare muna kan kan hanya duk abin da ya kamata ana kuma shi kansa shi jagora namu shi Rabi Musa Kwankwaso ba sabon yanka bane ya san siyasar Najeriya nan
sai dai da yake ita jam'iyyar APC magana take ta murgino takarar mataimakin shugaban kasar zuwa bangaren arewa wani jigon jam'iyyar APC a jihar Kanawa Alhaji Sani Abdu Bacirawa ne yace dole ne ya ga wa duniya gaskiya cewa kujera ce ta arewa maso yammacin Najeriya kuma kamata yi ma a kai ta jihar Jigawa
ni a tunani na ko in ce a hangina irin na siyasa mu ya kamata mu yi wannan vice president domin mazo din Najeriya ba inda yafi Northwest yawa kuma in ka zo Northwest din ma sai ka duba ka buda in ka je ka tsina Umar Musa ya yi president ga mai girma janar Muhammadu Buhari ya yi su biyu sannan in ka je Sokoto Shagari ya yi sannan in ka zo Kano nan akwai Abacha Kaduna ma ga Namu Disamba ya yi vice president ina ganin yanzu a nan Northwest ni a hangina Jigawa ya kamata a kai wannan vice president din domin nan su ne busu komai kuma kuriyarsa tana iya kai 1 million ko a zaben da ya wuce wannan dalilin ma kawai ya isa kai shi jihar Jigawa
to amma idan wannan ne za a ce ai da Kano da Jigawa kamar da abu ɗaya ne kuma kan ambaci Abacha
eh haka ne amma misali in ka sa Jigawa nan to duka zon din nan mu za ka ga yawan kuriya tunubiya ce zabe
kana da wani kake so a bayawa Jigawa ko kuma kowaye ma APC su dauka ta bashi
a ni misali in ra'ayina ne in kamar gwamnati dama ya fito takarar shugaban kasa in ka saka shi ba laifi bane
tun bayan sai da ƴan takara a manyan jam'iyyun tarayyar Najeriya wasu ƴan kasar suka fara sakalkal sakar saka siyasa akan maganar zabo ƴan takara mataimakin shugaban kasar da wasu kurarru ke ganin talakan kasa kawai ake son bugarwa mai magana da yawun kungiyar dattijan arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmad ya ce tun suka gano mafi akasarin ƴan siyasa kan saka sakar surkullin siyasa ne idan an zo zabe amma idan suka dare kujera sai su manta da bangarancin ko addini su hau kan dukiyar kasa su yi ta kaukawa
ga mu dai muna zaune lafiya mu addinin kowa yana cin addinin shi ba ruwanka da kabilan wani amma da siyasa ta taso sai ka ji ana cewa wannan abokin gaban wannan ne ai in wannan aka ba mu mun shiga saboda haka wannan shine matsalar mu demokradiya din nan tana da fa'idodi amma ƴan siyasar mu sun gane duk inda a za a iya gurgunta ta
to dakta kuna hango mafita game da irin wannan salon siyasa
eh to ɗaya daga cikin mafitan shine mu ga mu ci gaba da ga ma jama'a ƴan siyasar nan fa dan tashi Najeriya banda tare suke yi a majalisa tare suke bannan shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da ministocin su tare suke bannan su ba wani maganar addini a ciki yanzu ka dauki misali da shugaban kasa Muhammadu Buhari lokacin da ya zama shugaban kasa ina tsammanin zuwa biyan haji bai kai miliyan 1 ba amma yanzu sai ka biya kusan miliyan 3 zaka je kai aikin haji kuma musulmi ne wani mulkin shekara 7 din shi kuma mataimakin shi pastor ne ma gaba daya ba mu taba jin sun bata ba akan addini kuma ba wani kirista yau da yazo zai ce maka aini na ci moriyar zaman pastor a mataimakin Buhari saboda yayin mun wani abin da bai ba musulmi ba ba su tashi ko da addinin su sai siyasa ya zo amma gaba siyasar nan kuma sai su koma ka gaba ko wani bambanci saboda haka kada ka yabo da irin shi yaudara ne ƙarya ne irin abin da sun siyasa ke ne sun saba yi saboda haka iyaka gurbin ba zamu gaji ba sai tayi makomai ta ga jama'a gaskiya magana
to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan ashirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sake tunatar da masu dafifin dafe madafin ko cewa kwanakin su ba kullun suna ƙara ƙarewa domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 339 ne ga dukkanin masu muzuran matsayin madafin ikon su yo sallama daga kan kullun da suke ganin sun yi dare dare sai dai kuma idan suna da sauran aiki to madar su yi shi cikin gaggawa kuma madadin dukkanin wani sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da kun ji a cikin wannan shiri babu nuna gazawa ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
gaida na Ikara sai ku kasance tare da shi mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma sai nasiha juma'a
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sunana Ibrahim Abubakar Adam Al-Fullati daga kungiyar Shamsul Islam nasiha ta ga ƴan uwa musulmi da farko dai musamman nasiha ta yau na son yi ma ƴan uwa musulmai malamai musamman makaranta addini cewa su ja hankalin al'umma akan su ci gaba da roƙa maka sannan zaman lafiya musamman ma yadda abubuwa suka zama sun hargitse masu garkuwa da mutane ne masu kashe-kashen jama'a da sauransu mu daina zargin junanmu mu dawo mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa akwai rawan da zai taka wajen yi ma kasar nan addu'a kuma ba a san daga wani baki ne Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi addu'a ba dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ya ce subhanahu wa ta'ala mamallakin ku Allah ya ce ku roke ni zan karbi addu'ar ku kuma ku kyale wadanda suke girman kai daga roƙona za su shiga jahannama suna kaskantattu rashin roƙon Allah da rashin addu'a da rashin mai da al'amari ga Allah yana daga cikin abin da ke kururuta wadannan al'amura kai dan abin daga laifin mu ne Allah ne maganin abun idan daga laifin wani ne ma Allah ne maganin abun Allah shi ya san yadda zai magance mana wadannan matsaloli gabaki daya Allah ya ba mu ikon tsayawa da kuma ci gaba da addu'a da komawa gare shi komawa ta gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Majalisar Tarayyar Turai ta kada ƙuri'a da gagarumin rinjaye jiya Alhamis don baiwa ƙasar Ukraine da take fama da yaƙi damar zama a takara inda ya rage mata mataki ɗaya domin ƙawayenta na yammaci da ke ba ta makamai masu tarin yawa don taimaka mata wajen yaƙi da mamayar da Rasha ta yi na tsawon watanni huɗu. Ƙuri'ar ta goyon bayan Ukraine ta kasance 529. Da kuma 45 da basu goyi baya ba yayin da 14 suka kaurace Majalisar Turai din kuma ta amince da takarar kasashen Georgia da Moldova na shiga EU. Jihar Alhamis kwamitin majalisa da ke binciken tarzoma 2021 a zauren Majalisar Dokokin Amurka ya saurari bahasin cewa tsohon shugaban kasar Donald Trump ya ingiza wasu jami'an ma'aikatar shari'a don su binciki zarge-zargen maguɗin zaɓe duk da cewa an ba shi tabbacin cewa babu wasu kurakurai da za su iya sauya shan kari a sake zabansa. Kwamitin ya mayar da hankali ne kan tambayoyinsa ga kokarin da Jeffrey Clark, tsohon mataimakin Attorney General, kwararre kan harkokin shari'ar muhalli ya yi na a naɗa shi Attorney General a watan ƙarshe na gwamnatin Trump domin ya ci gaba da ikirarin da ake yaɗawa na cewa an yi wa Trump maguɗi a wa'adin shekaru huɗu na biyu. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna juyayi ga al'ummar ƙasar Afghanistan jiya Alhamis. Sakamakon mummunar girgizar ƙasa yayin da ya ci gaba da matsawa mahukuntan Taliban lamba da su janye takunkumin da aka sanya wa mata da kuma tabbatar da zaman lafiya a ƙasar. A jiya Alhamis ne kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa dokar jihar New York da ta takaita wa wasu ɗaiɗaikun mutane ɗaukan bindiga a wajen gidajensu ya saɓa kundin tsarin mulkin ƙasar. wannan ra'ayi dai zai haifar da ruguza wasu dokokin jihohi iri-iri da kuma dasa wani tushe game da kalubalen da wasu dokoki da suke kula da mallakar bindigogi a fadin kasar.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai ku tare mu da hatsi domin jin wani sabon shiri ciki har da yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da suka hada da Muhammad Tafis Baballe da ya karanto labarai, da Hadiza Kyari da ta wallafa labarai a yanar gizo, sai kuma Jimbe Hamza da ya hada shiri da ba da umarni a madadin su duka alheri, ke muku fata alheri, sai kuma da hatsi don Allah Ubangiji ya nuna mana da alheri.